أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon sa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Alhamis daren Juma'a wanda ya daidai da 12 ga watan Zulqa'ida ko kuma 13 ga watan Zulqa'ida Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 447 wanda ya dace ma 30 ga watan Abril miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi mai albarka na Bulughul Maram idan ba manta ba a darasin da ya gabata muna cikin kitabul Tahara mun gama baban da malam ya kawo mana hadisi game da abin da ya shafi arwalla wanda mun gani siffar yanda malam ya kawo mana arwalla da kuma irin ababan da arwalla ta kumsa da kuma irin falaloli wanda arwalla ta kumsa wanda kafin mu shiga babi na gaba wanda shine babul mashi alal khuffain baban shawa akan khuffi zamu dauki wasu daga cikin kurakurai wanda muka kasance wasu daga cikin mu suna aikatawa a wajen arwalla daga cikin kuskure na farko da ake aikatawa a wajen arwalla shine wanda suke yin talaffuzi da niyya me talaffuzi da niyya shine furta niyya dan ka zo zakai arwalla ka ce sai ka furta niyya ka ce nawaitu wudu'a ko kuma wani abu makamancin haka to furta wannan niyya wannan bai zo ba daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani ya gabata niyya a ina take niyya a zuciya take kudircewa ne zakai wato ka zo kai wannan arwalla sannan wannan yana daga cikin kuskure na farko kuskure na biyu wanda malamai suke ambatawa wasu suna fadawa a cikin shi wanda da yawa daga cikin mutane ma suna fadawa shine rishin ambatan Allah subhanahu wataala a farkon arwalla da kuma karshen arwalla mun gani ai a karatun mu hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zakai arwalla me kake cewa zaka ce bismillah har ma idan ka manta idan ba da gangan bane ba kana cikin arwalla kana iya wato ambata bismillah Allah in ka kare kuma in dai ba da gangan bane babu laifi kamar yadda malamai suka ambata amma da gangan ka zo ka kiyin bismillah malamai suka ce babu arwalla ga wanda bai ambata ba sunan Allah a farkon arwalla kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana sannan kuma da rishin ambatan Allah subhanahu wataala a karshen arwalla ka gani a farkon arwalla ana cewa mi bismillah haka a karshe kuma akwai ambatan Allah wanda mun gani hadisi a darasin mu na karshe da irin falalar da mutun yake samu lokacin da ya zamanto yayi wannan ambatan Allah hadisi da muka dauka a karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu ɗaya daga cikin ku wanda zai zo yayi arwalla ya zamanto ya kyautata arwallan wannan tashi ya cika ta yayi ta da kyau bayan ya gama yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhuluha min ayyiha sha manzo Allah yace face in kaga yi wannan sai an bude ma kohohin wato aljanna gabaki ɗaya guda takwas a ce ka shiga daga wai kohon da kake so menene zaka wadi shine in ka ida arwalla ka ce mene ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da kuma irin azkar wanda muka gani Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina fa qara da kafaratul masjid kafaratul majlis shine subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. To wannan duka yana daga cikin kusakurai wanda wasu suke aikatawa, wato idan sun zo yin arwal la bisu farawa da bismillah, haka kuma idan aka zo karshe bisu yin ta da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuskure na uku shine wasu ana samu daga cikin mutane da yawa wanda tsake tsakin arwalla suna yin wani wato zikiri a cikin arwalla, to wannan shi ma bai inganta ba. Zaka gani wasu in suna wanke hannu, in suka zo wanke hannu su ce ya Allah ka bamu littafin mu da hannun mu na dama, ko kuma wani ambatan Allah ko wani azkar na daban, to wannan duka babu shi wato lokacin da mutun zai yi arwalla. Haka lokacin mutum da zai shahi kai da kunnuwa, zaka ga wani idan ya shahi kai ya shahi kunnuwa sai ya zo har da wuyan shi ya shafa, to kaga wannan kuskure ne. A arwala ana wanke wuya? Ha? Ba wanke wuya, bakinka daga ka shahi kai ka shahi kunni wato ka gama, to wannan shi ma kuskure ne. Kuskure na biyar yana daga cikin shine mutum ya ki tsatsehe ya zo tsin shi. Idan ka zo yin arwalla ba kawai ba haka zaka zo ka sa jikin fanko kawai kai dai, a ana so ka sa hannunka nan duka duk inda wata dauda take ka wanki, surtu yaran an je an yi balo, an kai balo ka taba kasa kai kokoyi kai kaza, to in ka zo arwalla ya kaga in ka wanke nan zai zama to bai wanku ba, to shi kuma in ka bar waje baka wanke ba kaga arwalla ka bata cika ba. Shi yasa so ake ka sa ya tsotsinka haka wajen kafa ma ka sa duka ya zama to ka wanke. Wannan rishin yin shi yana daga cikin kuskure da wasu suke aikatawa wajen arwalla. Kuskure na shidda shine wasu da suke kin wanke digadigai. An san diddige? Diddige shine nan in karshen kawa diddige kasan kagara. To zaka ga wani yayi arwalla amma ya bar lam'a ana. Mafi yawa an yi barin ta ana. Mun gani a cikin karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ana tahiyya da safai da ya tsinkayo su suna arwalla fata-fata da gaugawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga murya yana ce musu wailul lil aqabi minan nar, yana cewa bani da halaka ya tabbata ga digadigan da ba a wanke su a wajen arwalla. Duk wanda bai wanke diddigen shi da kyau yana barin lam'a, to akwai azaba da Allah subhanahu wataala ya tanada ga wanda wannan wurin da ba a wanke shi a wajen arwalla. Kenan shi ma yana daga cikin kuskure ya zamanto mutum ya bar diddige bai zamanto ba ya wanke. Kuskure na bakwai shine al-israf, ya zamanto mutum yana wato wuce gona da iri wajen wato daukan ruwan da zai yi arwalla, yana almubazziranci na ruwa. Kai in ka zo yin arwalla sai ka je in ka kunna famfo sai ka kure shi, mafi yawa zan magani a famfo muke arwalla ko, sai ka bude shi duka kai ta yi ka zub da ruwa wanda ya kai budo dan rensen a arwalla guda. Da mun gani a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana arwalla da mi da mudu guda yake arwalla, yayi wanka da sa'i da sa'i guda. To kai ma in zaka yi arwalla dauki daidai ruwan da zaka yi arwalla shi kadai, wato kada ya zamanto ka huce gona da iri, kada ya zamanto ka yi almubazziranci wato da abin da ya shahi wato ruwa. Haka yana daga cikin kuskure wasu wanda suke aikatawa shine ya zamanto idan sun zo yin arwalla sai ya zamanto in akwai wani abu wanda zai hana wato ruwa ya taba jikin su bar shi, to wannan shi ma kuskure. Kamar misali mata da suke sa mafarcin su verni ko wani abu makamancin haka, duk in zaka yi arwalla so ake ruwan nan sai ya taba fatar ka kai tsaye. To duka wannan yana daga cikin wasu daga cikin kusakurai da muke aikatawa wato lokacin arwalla. Kenan ya kamata ya zamanto mun gyara. Allah subhanahu wataala ya kare mu, Allah subhanahu wataala ya sa mu gyara insha Allah. Kenan yau za mu tashi kenan farkon babe da malam ya kawo mana hadisi na farko a cikin babul mashi alal khuffain, baban da zai yi mana bayani game da abin da ya shahi shahwa akan khuffi. Idan aka ce al khuffain, musanna ne na al khuff. Al khuff menene khuff? Shine wani takalmi na fata, wani takalmi ne na fata da aka kasance ake yi, mutanen da mafi yawa sun kasance suna amfani da shi. Amma yanzu zaka gani daidai ku wasu suna samun khuffi suna amfani da shi. To shari'ar musulunci ta ba da dama mene ya zamanto lokacin da wato ka sanya khuffinka, matukar ka sanya shi a cikin tsarki, matukar ka sanya shi a cikin tahara, to ya zamanto kayi shahwa akan wannan khuffi. Shari'ar musulunci ta ba da dama. me ya shafa shi ne lokacin da zaka zo ka wanke kawa oliya ka wanke kawa sai ka shahi wato wannan kufin naka to wannan karantarwa ce ta shari'ar musulunci sannan kuma shafa akan hufi ya tabbata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai wanda suke sun huce a lissafa hadisai wanda suke bari ma hadisan sun kai wanda da zaka ce musu mutawatirai an samu daga cikin sahabbai wanda suka ce sun samu daga cikin sahabbai wanda suka ba su labari kan shafa akan kufi sama da mutum 70 idan kaga hadisi ne wanda ya zamanto mutawatiri sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa ya halatta a cikin musulunci ayi shafa akan wato abin da ya shafi kufi akwai wasu daga cikin aqida wasu daga cikin wato ba'ifa ko firaq irin na abin da ya shafi shi'a ar-rafida da kuma khawarijawa wanda su suna inkarin shafa akan kufi amma hadisai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar mana cewa dole wato wannan rangwame ne ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana jaiz ne a shari'ar musulunci mutum zai iya wato shafa akan kufin shi Allah subhanahu wataala ya dadar da mu sannan kuma bayani zai zo banda shafa akan kufin ma akwai shafa akan suseti safa mutum zai iya shafa akan safar shi haka zaka iya shafa akan takalmi shi ma duka ya halatta takalmi ka sa ferme matakar kana cikin dahara kamar yadda zan mu zo mu gani to duka wannan ya halatta mutum ya zamanto yayi shafa akan shi hadisi na farko da malam ya kawo mana malam yake cewa anil mughirata bin shu'ba radiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fatawadda'a fa ahwaytu li anzi'a khufayhi faqala دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه to wannan hadisi na farko zai yi mana bayani game da abin da ya shafi hukuncin shafa akan kufi riwaya daga Mughira dan Shu'ba yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace fatawadda'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo zai yi arwalla yace fa ahwaytu li anzi'a khufai sai na sunkuya domin in hudda mishi kuffin shi da yake kawahuwan shi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'ahuma wato bari wannan kuffin bar su kada ka cire su fa inni adkhaltuhuma tahiratayn saboda ni na sanya wato kawahuwa na a cikin kuffin nan wato ina mai tsarki wato suna cikin tsarki na sanya su fa masaha alaihima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan wannan kuffi muttafaqun alaihi imamu al-bukhari da muslim suka rawaito shi wato wannan hadisi riwaya yana da cikin hadisi wanda yake da tsaho mana ya dan ciro mana shine dan ya nuna mana mahallin shahid yace Mughira dan Shu'ba yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin riwaya ta Imam al-Bukhari yace fi safarin a cikin bulaguro sai yace fatawadda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki wato ruwa aka ga mishi ruwan arwalla ya fara yin arwalla yana yin arwalla har sai da ya kai zai wajen wanke kafa Mazala sallallahu alaihi wa sallama sai shi Mughira bin Shu'ba yace fa ahwaytu li anzi akhufai sai na sunkuya dan in hudda ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama khuffi da yake kawashi an gane khuffi dai ko to da yunkuya da ya sunkuya zai hudda ma manzon Allah wannan khuffu manzon Allah sai yace mishi da ahuma bar su kare ka hudda mini su yace fa inni adkhaltuhuma tahiratayn saboda ni na sanya kawahuwa na a cikin kuffin nan suna cikin tsarki wato lokacin da yasa wato kuffin nan kawahuwan shi wato yayi arwalla wanda take cikakka arwalla wanda yake wato yana cikin arwalla shine ma'anar yana cikin tsarki nan menene yake nuna mana idan mutun ya sa kuffi sanya kuffi da farko akwai sharadin shawa akan shi shine ya zamanto kayi arwalla ne tukan kasa shi ba za ka shahi kuffi ba sai matukar ka sa shi kana cikin tsarki me kana cikin tsarki kayi arwalla wadda take cikakka ni ne yanzu aka kawo mini ruwan arwalla zan yi sallar magarba da nayi arwalla ta sai na dauki huffi na sai na sa na ida arwalla kaga arwalla cikakka a cikin ta akwai mine akwai wanke kawahuwa ko to lokacin da na wanke kawahuwa na sanya huffi na yanzu kenan ina daga cikin ina cikin arwalla ko ban cikin arwalla ina cikin arwalla to duk lokacin da arwalla ta ta kare idan nazo zan sake wata arwalla to wannan kufun ba sai na hudda shi ba kawai me zai zan jika ruwa a hannuna in shahi wato saman kufun an fahimta haka ka dauka ita ma safa suseti ni ne nazo nayi arwalla cikakka da nayi arwalla sai na sami sai na sa suseti ina kenan kaga ina da arwalla da nazo masallaci muka yi sallah da na koma gida sallar isha ta zo akai katari arwalla ta ta warware saboda naje nayi bawwali to idan nazo zan sake arwalla yaya zan yi shahwa ne akan mine akan wannan suseti nawa an fahimta amma sharadin na sa shi a mine na sa shi da tsarki na sa shi da ina da arwalla amma da yanzu ka zo wato ka sa susetin ka sai lokacin sallah ya zo ka zo zakka yi arwalla da nazo zan yi arwalla lokacin sallah yayi yanzu wanke suseti shafa zan yi ko kuma mi zan yi hudda shi zan yi saboda me yasa zan hudda shi saboda ban sa shi ba lokacin da ina da arwalla an fahimta kenan kaga mun samu sharadi guda na sa na shahwa akan suseti ko shahwa akan safa akan khufi shine sai mutun ya sanya shi a cikin mi a cikin arwalla kenan wannan hadisi na Mughira wato shine yazo ya nuna mana cewa shahwa akan khufi da wannan mutum da mutumin da ya sa shi wato ya zaman yana da arwalla wannan ya halatta ka shahwa kai shahwa akan khufinka sannan wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma rangwame ne ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana shi kuma a musulunci duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya kawo ma rangwame ana so mutun yayi mi yayi amfani da wannan damai da damar da ubangiji subhanahu wataala ya baka idan wannan hadisi yana nuna mana dai mutun ya zamanto sharadi na ingancin shahwa akan kuffinka shine ka sanya shi bayan kayi arwalla wadda take cikakka kana cikin dahara idan ka sa shi to wannan duk lokacin da ka zo arwallarka ta kare zaka sake sa shi kenan zai zamanto kana iya wato ka sa shi sannan wannan hadisi zan mu gani irin yanda al-Mughira ya kasance yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato hidima sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna muhimman manzon Allah hidima hidima kuma ta mine ta saboda cewa ai shi wato ma'aikin Allah ne shine shugaba shi yasa anan malamai suka ce babu laihi dan wato wani yama wani wanda yake ma'aifi ko kuma yama mutumin da yake shugaba ko wani malami wato hidima wata irin hidima amma hidima ba wanda za ta kai ka kaskanta kanka ba hidima ta darajar wannan da Allah subhanahu wataala ya bashi ta abin da ya shahi malami ne ko kuma hidima da ta abin da ya shahi wannan uwayenka ne kidan ka iya musu hidima sannan kuma wannan hadisi zan magani irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kyakkyawar dabi'a ta koyarwa sahabban shi karatu kaga nan Mughira da yazo zai hudda mishi kufi manzo Allah ya ce mishi me da'ahu ma kabar su kai ne ka zo zaka ma wani abu wanda kana jin yauni shi to sai yazo mine hijima a kabar wannan abu ai zaka ji mine zaka ji kamar ba dadi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna mishi a ba wai kawai haka bane ba yace ya bari zai ce a fa inni adkhaltuhuma tahiratai saboda na sanya kufun nawo suna cikin tsarki kawahuwa na suna cikin tsarki na sanya kufun nawo fa masaha alaihima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafa akan su kaga irin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma dan ya sa ma shi Mughira nutsuwa cewa ba hana shi bane yayi kada ya mishi wato hidima sannan wannan hadisi dai yana ƙara nuna mana irin yanda wato musulunci ya kawo mana sauki na cewa zaka iya shafa akan kufi saboda wata bukata idan ta kama ka matukar wato shahau wannan matukar wannan ka sanya kawahu wannan naka a cikin shi wato lokacin da kana da sarki zamu zo gaba mu ga hadisai gwalgwadan lokacin da mutun zai iya shahwa akan wannan kofi sai malam yace walil arba'a anhu illa an-nasa'i anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama masaha a'la al-khuf wa asfalahu wa fi isnadihi da'f wa ana ali radiyallahu anhu qala لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن وتوازو رواية للأربعة شيني إمام الترمذي ابن ماجه أبي داود إلا النسائي سمان يتوا بند واتو نسائي النسائي yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annan nabi sallallahu alaihi wa sallama masaha a'la al-khuffi wa asfalahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shahi khuffi saman shi da kasan shi amma dai wannan hadisi a cikin isnadin shi akwai wani rawi wanda yake da rauni hadisi ne wanda bai inganta ba saboda shi khuffi sama ne ya tabbata ake shafa shi barma malam sai ya kara mana ruwaya ta Ali yarda Allah tabbata a gare shi yake cewa qala law kana ad-dinu bir-ra'i da a cewa wannan musuluncin ra'ayi ne ake dauka dan ka gane addinin musulunci ba menene ba ba ra'ayi bane ba shari'a ce sai abinda shari'ar musulunci ta karantar da kai yace la kana yace da ya kasance asfalul khuffi aula bil mashi min ala ai da kasan khuffi ya kamata a shafa fiye da a ce saman khuffi za a shafa da addini ra'ayi ne kai yanzu a ra'ayinka da ka sa khuffi kana tahiya da shi ina yake taba kasa ina yake taba dauda kasa to ka zo zaka yi sallah ina ya kamata ka wanki a ra'ayinka to sai musulunci yace ka goge sama to yaya kina kaga addinin musulunci ba menene ba ba ra'ayi bane ba addinin musulunci tashri'i ne wanda shari'antarwa baka akwai ibadar da kullum muna bayani akwai ibadar da ma'qulatul ma'ana ce akwai kuma ghairu ma'qulatul ma'ana akwai ibadar da ma'anarta kiri-kiri kana iya gane dan me aka ce kai kaza amma akwai abinda duk yanda zaka kawo ma'anai ka ce kaza ce ma'anai ba zaka iya ba kawai haka zaka bar ma ubangiji subhanahu wataala haka musulunci ya karanta misali sallah kaga sallah ka zo kai ruku kai tsaye kai rukuni kai sujada kai kaza kai kaza ka salamci ta kaza kai raka'a biyu nan kai hudu can kai uku to ai ibada ce bari ka zo kuma Allah kai dindi asuba azawar la'asar magriba kowanne kai 10 ka ce kai kana wannan ta musu ko bata musu ba bata musu ba ar wallah duk wankan da kaje kai inda karshen sabuli da zaka zo kai wanka wanda zai hudda ma dauda in dai baka yi ba wannan ar wallah baka yi ba mi baka yi ba sallah kai tsaf kai wanka aka ce baka yi ba sallah dole sai kai mi sai kai ar wallah to ar wallah da zaka yi ka zo ka wanki dama a tsaftace kake to ka iya gane ma'anan me yake ni to haka shi ma khuffi shari'a musulunci tace kai mi ka shahi ina ka shahi sama baka cewa a ai kasa yake dauko datti wanda shi ma kasan ai baka bar shi ba haka nan saboda ya faru wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah ya shigo masallaci yana sallah da takalmin shi sahabbai suka ga manzo Allah ana cikin sallah ya hudda takalmin shi su ma sahabbai duka kowa ya hudda takalmin shi sai da aka ida sai tambaye su me yasa kuka hudda takalmin sai manzo Allah sai suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun ga ka hudda kai ma yace a ni jibril ne yazo yace mini alaihi salatu wasallam yace a takalmi na akwai wata najasa shi yasa na hudda ka to manzo Allah sai yace to duk wanda yazo yanzu masallaci idan yazo masallaci zai yi sallah ya duba a takalmin shi in babu najasa kenan yayi sallah da takalmin shi in kuma da najasa ya zamanto ya goge ta kuma goge ta da kasa kawai in ka gurje ta shikenan musulunci ya dauke maka musulunci addini ne wanda ya kawo mana sauki a ababe wanda suke da yawa to Ali sai yake cewa wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yamsahu ala zahiri kuffaihi yace hakika na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shafa akan mi akan saman kuffin shi sannan saman gwalgwadan ina ne zaka shafa idan ka zo shafai gwalgwadan yaya ne zaka shafi saman kofin to wannan malamai ba su zamanto ba sun kididdige cewa sai ka shafi bangare kaza da kaza da kaza kawai dai shafa aka ce ma ko idan sai ka zamanto ka zuba ma hannunka ruwa in yaso sai ka shafi tun daga farko saman in dai an ce sama ai an san sama ko ba sama sama kenan kawai he ka shahi daga sama kawai hazawa na sama kofinka baka ce ba a'a sai ka kirgiti da menene gehen nan ko kuma gehen nan a kawai sama aka ce ma ka shahi sama ya wuce haka safarka idan ka sa ta ita ma abin da ya kamata wato kai haka shi ma takalmi duka ya tabbata mutun zai iya shafa akan society ko kuma akan takalmi ko kuma akan kofi Allah subhanahu wataala ya dadar da mu guje wannan hadisi da yake nan abin da yake mana nuni shine wajen shafa ana shafa ne saman kofi wato banda wato kasan shi kuma yana nuna mana cewa addinin musulunci kuma ba addini bane da ra'ayi ake a'a ana yin addini ne da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta sai malam yace an Safwan bin Assal radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya'muruna idza kunna safara alla nanzi'a shayfafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه وعن علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم أتونا حديث رواية جدك صفوان عن أسال يرد الله تتبتع أغريش ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin wannan hadisi wanda yake da tsaho hadisul khuf al-masyi ala al-khuffain hadisi ne wanda yake da tsaho da kuma hadisi wanda suke magana akan falalar ilimi da kuma wato abin da ya shahi al-mahabba ya halarci wato ya kokuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen yaki 12 ya halarta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya rawaito mana wannan hadisi yake cewa qala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lalle ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya amuruna yana umurtan mu idza kunna safaran idan mun kasance a cikin bulaguro Allah nan zai afifafana kada mu cire wato huffofinmu gabaki ɗaya mu kada mu cire huffunmu salasata ayyamin wa layaliyahunna wato tsawon yini uku da dareruwan su gabaki ɗaya kinan ka ce kwana uku ko ka ce sanduzer illa min janabatin sai dai in an samu janaba mutun janaba ta kama shi yace walakin sani dai min gha'idin wa bawlin wa nawmin na abin da ya shahi zuwa bayan gari kaje ka biya bukata ka ko kuma kaje kayi bawwali ko kuma kayi kwana duka wannan ba zaka zamanto ba ka hudda huffunka sai in ya kasance janaba ce Imam Nasa'i da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi Ibn Khuzaima ya sahaha shi Safwan yace manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurtasu idan sun kasance a cikin bulaguro suna bulaguro wajen shawa akan kofi yace salasata ayyamin wa layaliyahun tsawon kwana uku suna shawa akan kofin nan da daren wato yini uku da daren wannan da dareruwan su kenan tsawon kace kwana uku menene zaka ringa shawa akan kofi idan ka sa shi da arwalla yau misali yanzu muna sallar magriba kana cikin bulaguro da nayi arwalla cikakka sai nazo na sanya kofi na to sai nayi kwana uku duk lokacin da arwalla za ta kare in nazo wanke kawami zan yi shafawa zan yi tsawon kwana nawa tsawon kwana uku a cikin ina a cikin bulaguro kenan kwana uku ya hada wuri da dare kenan yau in a sallar asuba ne misali na shahi kofi na ina cikin bulaguro sai wata sallar asuba zan zamanto na hudda kofin nan na uku ko na hudu ha sai kwana na hudu asuba tunda in asuba ta kewayo da yayi lokacin ne ka cika mini ka cika kwana uku wato a daidai sannan kuma shahoi malamai sun yi sabanin shin lissahi yana farawa ne daga lokacin da nayi arwallan na sa kuffi ko kuma yana farawa ne daga lokacin da na shahi kafada ha na yi arwan layan su da magariba sai na sa kofi to shin an danna kwantare daga nan kwana uku a'a ko sai lokacin da arwan lata ta warware nazo nayi wata arwan la na shahi a kofi tukun ya fara kwante lokacin daga ya arwan la wannan ma to malamai ba su yi sabani nan ma dai an yi sabani to mafiya malamai sun tai kan cewa lokacin da ka fara shafa shine kake kwante lokacin da ka fara mi ka fara shafa idan kai shafan nan ta farko to lokacin sai kai suwan duzar tukun zakka wannan amma in janaba ta yi mi ta kama ka shine yace illa min janabatin sai dai in janaba yanzu misali janaba ta kama mutum to lokacin yanzu sai ya huda kufin shi amma matukar janaba bata kama ka ba kawai barci ne kai idan ka tashi mun gani idan mutum yayi barci mai ya tashi zai yi mi zai yi arwalla to in ka zo zakka shafa akan kufinka haka kai ne ka je kai bawwali ko kai iska ko kai bayan gari idan ka zo zakka yi arwalla mai zakka yi zakai shafa akan kufunka sai yace kuma illa min janabatin yace walakin min qa'idin wa bawlin wa nawmin to wannan ya nuna mana tsawon gwalgwadan kwana nawa ne mai bulaguro zai yi yana shafa akan kufi tsawon kwana nawa kwana uku duk da akwai lokacin da kuma in bulaguro yayi tsanani kamar yadda ya tabbata wato ruwaya Umar cewa hazzu ana kai ma hazzuwa sati guda amma wannan in bulaguro yayi tsanani ne amma ruhu safarko shine gwalgwadan mine gwalgwadan kwana uku shine gwalgwadan kace su san duzer amma in janaba ta kama mutun zai zaman to ya kudda shi sai ruwaya ta Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ja'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama ayyamu min thalathata ayyamin wa layaliyahun lil musafir zalla sallallahu alaihi wa sallama ya sanya musu ya shar'anta gwalgwadan wanda yake bulaguro idan zai shafa akan kofin shi shine kwana uku dare da yini amma ga wanda yake wayawman wa laylatan lil muqim ga wanda yake mazaunin gida shi kuma yawmun wa laylan yini da dare kenan yanzu kai a gari kake ka zo ka sa suset ɗinka da kai arwalla cikakka sai ka sa suset ɗinka to zai zamanto lokacin da kai shawa akan shi daga lokacin sai ka yi bentikatirar tukun zakka yi ne tukun zakka sake hudda shi kai arwalla in a gari kake amma cikin bentikatirar ɗin nan in dai wani barci ne kai ko kuma bawali kai ko kuma iska ko bayan gari in ka tashi yin arwalla kawai zakka yi shafa ne akan mi akan kofinka amma idan ya zamanto janaba kuma ta kama ka sai kayi wanka ka sake shi ka hudda idan ka sake sashi a cikin tsarki to wannan shine zaka iya wato shafa akan shi idan wannan dai a gurguje hadisan gabaki daya hadisi guda biyu suna nuna mana irin gwalgwadan wato lokacin da wato ya kamata mai wanda ya sanya kufi yayi shafa wato akan kufin shi na wanka na al'ada to sai dai fara wankan na al'ada ka hudda kufinka in ka hudda shi kina yanzu ka cire daga wannan inka nan wasu malamai suka ce a in ka hudda shi shin in ka mido arwallai tana nan ko ta kare suka ce arwallaka tana nan suka ce a kawai ka sake arwalla tukun ka sake sawa kamar yadda malamai suka yi sabani lokacin da ka zo kana arwalla idan muka shiga cikin khilafatul ulama yanzu ni ne na zo ina arwalla da na wanke kawar dama kan wanke ta hagu mai na safofi na safofi mai ne kawar mi kawar dama sai na zo na wanke ta hagu sai na sa tukun da ne na sa za to shin sanya hufun da ne a cikin ka arwalla na sa shi ko ko aya na sa shi akramakallah zan iya shawa akan shi ko kuma ba zan iya an fahimci maganar kai ne mun ce sharadi na shafa akan kofi sai ka yi mi sai ka sanya shi a cikin arwalla cikakka to kai ne ka yi arwalla ka zo wanke kafa da wanke kafar dama ka yi mun wanke ta hagu na safofi na safofin kafar dama sai na dawo ta hagu na wanke ta ita ma na safofi na to yanzu na yi shafa akan shi ko ba zan yi ba za a yi ba dan bakan iya cika arwan lawa, bakan iya cika arwan lawa. Siapa malamnya sekecik apa zakai? Dia Abu Hanifah ayat dia kan cewa zakai ia waktu syahwan itu sama ini nama malamnya musuh muasa amishga. Sabu ada suami kita untuk anda uji usul ini dia anda uji kawaid yang kada ada. Ala kulli hal shi ma wanda ya zaman tu ya cire wasu malamai suka ce abin da yafi in ka cire kai wanka kenan kawai in ka zo zaka yi arwalla ka sake yin arwalla in kuma da su yin ne kai wankan ka kenan dai kana nan ka huta daga wato shubha Allah subhanahu wataala ya dace da mu to wannan hadisi kuma abin da zai kara tabbatar mana cewa a hadisi wanda yake karami shine ba a hudda kufi amma in babban hadisi ne babban hadisi meye babban hadisi shine janaba to wannan sai ka hudda kuffinka ko ka hudda susetinka wato ka sake yin wato arwalla tukun in ka sa zakai shafa akan shi Allah ya dace da mu sai hadisi na gama la yake cewa an Thauban radiyallahu anhu qala ba'sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa'amarahum an yamsahu ala asaibi ya'ni al'amaima wattasakhil ya'ni al-khifaf rawahu ahmad wa abu daud wa sahaha al-hakim wannan hadisi riwaya ce daga Thauban abu abdullah yarda Allah ta tabbata a gare shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yayi gogormaya ya halarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sosai cikin bulaguro a gari har lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shine rawaito mana wannan hadisi yake cewa ba'sa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sariyatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci ya aika wato wata runduna idan aka ce sariya shine rundunar da bata wuce ba daga mutum 5 zuwa mutum 300 wasu malamai suka ce daga mutum 40 zuwa mutum 400 to wannan su ake ce ma wato sariya wato kamar ƴan battery to amma daga sun daga daga 400 wasu suka ce daga 300 ma daga sun hauda daga 400 to wannan sun koma wato runduna ta yaki ko kuma wato aljeshi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wa'annan mutane fa amarahum sai ya umurce su cewa a cikin tahiyyar tasu an yamsahu ala al'asa'il su yi shafa akan wato abin da ya shafi rawannan su rawani mun gani a baya shafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya shafi wato lokacin da yazo shafar kai ya shafi gehen kan shi da me da rawani to nan kuma manzo Allah ya umurce su in suka zo shafar kai su shafi rawannan su wannan ya nuna da kuma mine yace wa alal asaibi yani al'amaim wa at-tasakhin da kuma wato khuffun su su shafi rawanin su da khuffun su wannan rango mene shari'ar musulunci ta kawo mun ga da mun karatun mu a baya cewa rawani kana iya shafar rawani duk da wasu malamai suna cewa rawanin wani irin rawani wasu suka ce a sai rawani wanda ka laulayo shi har kasan hafaka wanda yake da wahalar kuncewa amma dai abu ne wanda yake sauki malamai suka ce rawani in dai ka sa rawani kana iya kai shafa akan shi kenan ka zo shafa akan rawani kuma ya ne 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 za a yi shafa akan rawani ha sama kawai zaka shafa baka zo baka ce ka jika shi ko kuma wani abu wannan duk sauki ne shari'ar musulunci ta yi mene ta kawo mana kenan shafa akan rawani wato ya tabbata haka shafa akan wato kufai wannan duka shari'ar musulunci ta tabbatar mana da su ala kulli hal wannan hadisi idan ya nuna mana halaccin kai shafa akan kufi tunda malam ya kawo shi a cikin wato babul masih ala al-kufai kuma da karin fa'ida shine zaka iya shafa akan mene akan rawaninka kamar yanda bayani ya gabata a hadisan da suka gabata sai malam yake cewa an Umar mawqufan wa ana Anas marfu'an idza tawadda ahadukum wa labisa kufayhi falyamsaha alayhima وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وتوانا حديثي نقبا رواية لغا عمر موقوفا لغا عمر موقوفا نما لن أكاو من وسكلمومي يويتشكم وأن أنس مرفوعا تي لغا عمر موقوفا وتو موقوف إذا ما كاكوما فانقرن إلى من حديثي شيني حديثا دي سيا قواني ga wanda yake sahabi shine ake cewa hadisul mawquf marfu kuma shine hadisin da ya kai zuwa gawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al maqtu' shine kuma wanda ya tsaya zuwa ga mine zuwa ga wanda yake tabi saboda hadisai malamai suna bamban suna kaso suna kasa hadisi bi itibari man yudafu ilayhi al matn ko bi itibari turuk wusulihi ilaina ko kuma bi itibari sihhati wa da'f ana daukan hadisai daga yanda wanda aka danganta ma magana wanda aka danganta ma magana ya kasu kaso kana iya cewa kaso uku ko kaso hudu akwai hadisi wanda yake mauqufi wanda wannan magana ta sahabi ce akwai hadisi wanda yake maqtu'i wannan magana wanda take ta tabi'i ce akwai hadisi wanda yake marfu'i wanda wannan magana ta wace ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka kara musu akwai hadisi wanda yake al-qudusi wanda shi kuma magana ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala idan wannan ga wanda aka danganta musu magana idan muka koma as-siha wa da'f bi itibari sihhati wa da'f shine hadisi ya kasu kaso kana iya kasa shi guda uku ko kuma guda biyar sahihi da hasan da da'if ko kuma kazo kace sahihun li ghairihi sahihun li dhatihi sahihun li ghairihi hasanun li dhatihi hasanun li ghairihi da kuma ad-da'if kenan wannan bi itibari sihhati wa da'f sai kuma bi itibari turuq wusulihi ilayna kenan ta hanyar da yazo mana ta hanyar da yazo mana shine ya kasu bangare gida biyu kana iya cewa al-ahad wal mutawatir mutawatir wal ahad tawatir shi ma an ka shiga zaka ga ya kasu kaso uku al-aziz al-mashhur al-gharib shi kuma afwan al-ahad ya kasu kaso uku mutawatir aziz gharib shi kuma mutawatir ya zamanto mutawatir lafzi da mutawatir ma'anawi wannan sai wanda suka yi nisa a bangaren ilimin hadisi kan mun shiga kwana to wannan dai riwaya ta Umar ita magana ce ta sahabi riwaya ta Anas kuma magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku yazo yayi arwalla ko zai yi arwalla walabisa khuffaihi alhali ya sanya khuffun shi gaba guda biyu yace falyamsaha alaihima to yi shafa a kansu kenan hika koma yaushe ne zai sa khuffun nasu yayi arwalla wadda take cikakka da yasa khuffun shi lokacin da arwallar shi ta warware in yazo zai sake arwalla zai yi me yamsaha alaihima yace wal yusalli fihima yayi sallah da su sannan kuma yace wala yakhla'uhuma insha illa min janabati yace kada ya hudda su in ya ga dama sai dai mene sai dai in janaba ta kama shi wannan to wajibi ne ya hudda amma in dai baka wannan ba ka hudda khuffun naka to wannan in baka hudda khuffun ka baka da matsala kawai shafa zakai amma in ka hudda shi kuma to wajen shafa kamar magana ka da zo wajen shafa yanzu akan su to shine tunda hudda kai ka sake sawa to yanzu sake sawa da kai a arwalla kasa ka sake arwalla kasa ko kuma a sannan malamai suna bayani ma wai yaushe ne zaka sa kofin misali na yi arwalla da sai sai a zahar ne na sa kofi to zan iya shafa akan shi akramaka Allah arwalla ne da sai ban sa kofi ba an fahimta asuba na yi arwalla ban sa kofi ba nazo ina zamne sai can azawar da tayi ta kusai na sa kofi na to zan iya shafa akan shi in arwalla tana nan zaka iya shafa to ni ne nazo na yi arwalla azahar na yi arwalla ta na sa kofi na ta warware da nazo azahar sai na yi shafa akan kofi na bayan sallah azahar he na hudda kofi na arwalla ta tana nan ko ta lalace shafa ne akan kofi shafa ne akan kofi hudda kofi yana daga cikin abawan kare arwalla arwallaka tana da ta arwallaka tana da Allah subhanahu wataala ya datar da ala kulli hal wannan hadisi shi ma malai yana nuna mana cewa idan kai arwalla kana da tsarki cikakke kenan zaka iya shafa a kan kuffanka idan ya zamanto janaba ta kama ka to nan wajibi ne kai mi ka hudda kuffi kai wanka in kuma bata kama ka ban ka so ka hudda kuffinka kai arwalla ka sak in ka so ka wanke kai ka wanke kafuwanka in ka so in baka so ba kuma kana iya shafa a kan kuffinka duka komi lafiya lau ba a ce ba wajibi ne kawai dan na sa kuffi a arwalla kawai in nazo dole hina shafa a kan shi an fahimta shuwa ne gare ka, shi yasa nan yace ma insha in ka ga dama zaka iya shafa a kai, in baka ga dama ba kenan mene, ina iya hudda in wanke kafada, ina iya hudda in wanke kafada kai ne kuma in ka zo in, amma in janaba ta kama ka mene, wajibi ne yanzu ya ka hudda saboda ya kaje kai wanka. Hadisi na gaba mallam yake cewa ana Abi Bakara radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu rakhasa lil musafir salatata ayyamin wa layaliyahunna walil muqimi yawman wa laylatan idha tatahhara falabisa khuffayhi an yamsaha alayhima akhrajahu ad-dara qutni wa sahahahu ibn Khuzaimah. Hadisi daga Abi Bakara yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu lalli rakhasa yayi rangwame lil musafiri ga wanda yake cikin bulaguro salasata ayyamin wa layaliyahunna tsawon kwana uku da daren su, wuni uku da daren su kenan, sosan duzer wanda yake voyage in yayi arwalla cikakka sosan duzer zai ringa yana shafa akan kofin shi. Walil muqimi wanda yake zauna a gida kuma yawmun wa layla yini da dare kenan zai bintika tare da yana shafa akan kofi, sai cewa idza tatahara ai idan yayi arwalla falabisa khuffayhi lokacin da ya sanya kofin nashi an yamsa alaihima kenan arwalla ta gaba sai yayi mi sai ya shafa akan su. Sai mallan yace wa an abi wa an ubayyi wa an ubayyi bin imara daga ubayyi dan imara yadda Allah ta tabbata a gare shi annahu qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah yace amsaku alal khuffaini sai shin ya rasulullah na iya shafa akan khuffi na shi wane shi ubayyi kenan. Qala sai manzan Allah yace mishi na'am e kware da gaske. Qala yawman yace yini guda, manzan Allah yace mishi qala na'am yace e kware. Qala yawmain yace kwana biyu, qala na'am manzan Allah yace kware da gaske. Qala yace wa thalasa yace kwana uku, na'am yace wa ma shi ita da abin da kaso. Kina kaga wannan riwaya ta nuna ma duk da hadisin malamai suna ganin yana da dan wato abin da ya shahi dan rauni rauni, amma hadisi ne wanda yake kyakkyawa. Ta nuna ma cewa yini guda da dare uku duka kana iya kai shawa a kan shi. Shi yasa malamai suka ce idan ya zamanto bulaguro ma yayi kunci da yawa zaka iya mi, zaka iya zuwa har tsawon sati kana shawa a kan kofi. Rangwame ne shari'ar musulunci wato ta kawo mana. Ina a gulguje dai wannan su ne hadisan da malam ya kawo mana a cikin wannan wato babe na al-mas'u ala al-khuffaini. Yanzu zan magani al-resume baba abinda zan mu dauka a cikin wannan baba. Arwalla idan kai cikakka arwalla ka sanya kuffinka kana cikin gari har tsawon yaushe ne shari'ar musulunci ta baka damar ka shahi kuffinka? Yini da dare kenan tsawon awa nawa? 24 da tsawon awa 24. Kai ne kana bulaguro kai arwalla cikakka ka sanya kuffinka har tsawon wani lokaci zaka iya shafa akan kuffinka? Cikin kwana uku kenan tsawon sosan duzer. Amma sharadin sanya kuffi, sharadin shafa akan kuffi shine sai ka yi mi, sai ka yi arwalla cikakka tukun ka sanya kuffin nasu. Sannan ababen da ake shafa a kansu za a iya shafa a kan mi? Rawani. Mu dawo kofi tukun. Kofi, suset, rawani, takalimi. Takalimi ma kai ne ka sa takalimi kawa ciki, an san kawa ciki ferme ka sa, za ka iya shafa a kan shi. Amma ka sa shi da midi da mine da arwalla, ka sa shi da arwalla kenan zaka iya shafa a kan shi. Duk da sun ka duba cikin malaman fiqh kuma suna bambance misali kuffin naka da susaitin naka, idan ka dawo malikiya zaka ga suna cewa susaitin sai wanda akai da fata. To wannan duka malamai suka ce a'a, ko ba wanda akai da fata ba zai zamanto kai amfani da shi. Wasu kuma suka ce a'a, in ya tille shi ma ba kai ba shawa, tillan ma sai gulgudan kaza. Amma dai suka ce ai kuffin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai zamanto ba ya gushe da tilloli, saboda yanda rayuwar sahabbai ta kasance kuma da kuffin ne ake tahiyya kenan, kaga dole akwai tsanani zai zamanto ya tittille yayi wani abu kuma ba a ce ba a bada ba tabbacin cewa wanda ya tille ba za a yi shafa ba, wannan duka ijtihadi ne na malaman mu na fiqh. Ina ala kulli hal duka wannan zaka iya shafa akan su. Nan muka zo karshen wannan babe, sai zuwa rana ta yau insha Allah sai mu tashi sabon babe, babu nawaqidul wudu, baban da yake bayani game da abin da ya shafi ababen da suke warware har wallahi abinda muka fadi daidai. Allah ba mu lada kuskure, kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakatun mu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.